Tiendalah Bahasa Pernipa.
Mumbai jadi lebih kongsa, Mumbai jadi lebih done, daga matakin primary school zuwa matakin secondary school.
Kwanan nan muke ji ana za a ranto biliyan 15 za a ilimi kyauta. Ya za ka ilmantar da mutum ka ciwo masa bashin biliyan 15 sannan ka ciwo kyauta ne kuma.
Muna maraba da majalisa jam'iyyar PDP ta ce za ta yi da kowace jam'iyya domin a zo a fitar da talaka halin da yake ciki.
Waɗannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa za su zo muku ne a cikin shirin hangen dala na wannan lokaci. Masaro assalamu alaikum Muzammil Ibrahim ya kasa yake cewa barkanku da wannan lokaci. Kana kuma sannu mu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin hangen dala, shirin da kan yi duba kan batutu wanda ka zama tarnaki ga cigaban demokradiyyar kasar nan. Bai da baiwa ƴan siyasa damar tofa albarkacin baki. Kargashin sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan kasa. Jagoran jam'iyyar hamayya ta PDP a kudu maso yammacin kasar nan sun fara tattaunawa wajen ganin an sauke shugaban jam'iyyar Uche Secondus daga kan kujerarsa. Prince Uche Secondus wanda sai shekarar 2021 ne wa'adin sa zai cika, ya shiga cikin tsaka mai wuya a dalilin rikicin cikin gida da PDP ke fama da shi. Rigingimu da ake yi a jihohi da kuma yawan sauya shekara da ake samu, sai kuma sabanin majalisar wakilai da kuma karya dokokin jam'iyya na daga cikin matsalolin da shugaban jam'iyyar yake shirin gazawa ta fuskar magance su. Haka zalika wasu ƴan jam'iyyar na ganin laifin kwamitin ayyuka na jam'iyyar wajen gaza kai jam'iyyar gagaci a zaben shugaban ƙasar da aka yi a shekarar da ta gabata. Jaridar Daily Trust ta rawaito cewa wasu waɗanda aka kafa jam'iyyar da su ciki har da tsofaffin gwamnoni da ƴan majalisu na ƙoƙarin ganin bayan Uche Secondus a cikin jam'iyyar ta PDP tun gabanin ƙarewar wa'adinsa a shekara mai kamawa. Rahotanni sun ce wasu daga cikin ƴan jam'iyyar na ƙoƙarin zuga tsohon gwamnan jihar Ogun Balogun Sauye Oyinlola kan ya nemi kujerar shugabancin jam'iyyar na ƙasa. Da ganin hakan zai taimaka wajen ganin ana damawa da kowanne dan jam'iyyar a yankin kudu maso yammacin kasar nan, wanda kuma hakan na zuwa ne a gaban da jam'iyyar ta fara shirye-shirye da kuma tsare-tsaren ta kan yadda za ta tunkari zabukan 2023 da ke gabatowa. Nan kawar da gwamnatin jam'iyyar APC a fadin wannan kasa, shugaban jam'iyyar na kasa Uche Secondus ya ce a yanzu haka shiri yayi nisa dan yin kawance da sauran jam'iyyun kasar nan, nan ganin jam'iyyar ta kafa gwamnati a zabe mai kamawa. Shugaban jam'iyyar PDP ya ce babu wani dan jam'iyyar da za hana shiga jerin neman tikiti na takarar shugabancin wannan kasa, kuma ko daga wani bangare ya fito. Haka zalika ya musanta yiwuwar sauya sunan jam'iyyar, kamar yadda wasu al'ummar ke zargi cewa ta haka ne kadai jam'iyyar za ta samu farin jinin ta a zabe mai kamawa. Shugaba Secondus ya zargi gwamnatin APC da ba ƴan Najeriya kunya, wanda ya ce laifin matsalar tsaro da kuma cin hanci da rashawa da yunwa da kuma mashashshar tattalin arziki waɗanda suka fita azra a wannan kasa sun zamanto tamkar cin kwamma kauniya, abinda ya gagari kwandila. Wato jam'iyyar APC ta gaza ɗaukan mataki a waɗannan abubuwa. Tuni dai ƴan siyasa musamman amma na jam'iyyar PDP ke ganin dama tun a baya hakan ya kamata a yi, amma duk da haka a yanzu ma suna maraba da wannan tsari, kamar yadda muka ji Sharfar Dine Kantunkwari na bayyana nasa ra'ayi.
Muna maraba da majalisar jam'iyyar PDP ta ce za ta yi da kowace jam'iyya domin a zo a fitar da talaka halin da yake ciki. Dalili shine yau in ka duba harkar kasar da yadda aka mai da komai baya, yau da ana magana tsaro da shi mai girma shugaban kasa aka zabe shi, yau gashi tsaron gaba ɗaya ya dabaibaye kasar, matsala ta tsaro gaba ɗaya ta baibaye ko ina a Najeriya. Amma ni abin da ya ban takeici da na kasa bacci nace anya mai girma shugaban kasa da kansa anya, wannan kalmar ta fito daga bakin sa, wai mutane sun tafi su je akan a taimake su a kawo musu tsaron da yake damun su a yankin su, yana maganar wai shin tsaron ma har ya kai haka anya, wannan kalmar ta fito daga bakin mai girma shugaban kasa.
Amma fa shi saboda wannan abin da yake magana shi yasa ma aka kafa yanzu wani kwamiti mai karfi dan tallafa wa bangarorin tsaron.
To shi ya nuna cewa ashe abin da yake faruwa a kasar ma kwata-kwata mai girma shugaban kasa bai sani ba.
Kamar yadda sani ba ya fa fito ya ce shi da kansa shi yake gudanar da mulkin sa
to da yace amma a zo san ga tsaro kana shugaban tsaro na kasa gaba ɗaya kowa a gargashin ka yake amma ka ce kai baka san tsaron matsalar tsaro ta kai haka ba yau ina mai tabbatar ma dan shekara 7 ya san halin da kasan nan take ciki dan haka sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
a zamanin da ludayen ku yake kan dawo jam'iyyar PDP ko ta barbarewar tsaron ne ma wata kila ya sanya al'ummar Najeriya suka fito suka kawar da ku suka kawo jam'iyyar APC
to ai mu duk ci gaban da ka sani a Najeriya ta samu jam'iyyar PDP ce ta samar da shi duk wani abu da ka sani da ba da NC da kyalewa ai demokradiya ta zauna da gindinta jam'iyyar PDP ce yau ina mai tabbatar ma ayyukan da PDP tai daga lokacin zuwa yanzu APC kwata ta kasa yanzu
kamar mai da me
yanzu fa bashi mai girma shugaban kasa suka je suka karbo wanda ƴaƴan mu da jikokin mu sai sun gaji wannan bashin wannan aiki ne yanzu ga ya mun aiki daya wanda za a ce a Kano jam'iyyar APC ta yi wannan aikin mu kawai abinda zamu ga ya musu dama mun ga ya mutane a fito ai Atiku akai amfani da gurbatattun mutane aka zo aka batawa Atiku suna
Sharba Dini kantin kwari kenan na jam'iyyar PDP to sai dai wannan batu na zuwa ne a gabar da muka jiyo kungiyar ta tambuwal jagora na bayyana cewa su fatin yanzu jam'iyyar PDP sun gano cewa Aminu wazir tambuwal shine kadai mutumin da zai iya kai wannan kasa ga cidin mun tsira musamman ma da a wannan gaba ake kokarin yiwa jam'iyyar PDP kuskurima kamar yadda dan balako kuwa jili ya leko wannan fili yana mai cewa a zaben 2023 ƴan Najeriya su mara tambuwal din baya a matsayin shugaban kasa domin cewa wannan kasa sabanin yadda jam'iyyar APC ke tafiyar da ita
mu Allah godiya kan nasarorin da ya ba wa gwamnatin mu kuma dan ta ga shugaban kasan mu ko in ce shugaban kasan mu na gobe da yaddar Allah amin wazir tambuwal sirrin da ya bashi a wannan kotun koli da aka ji aka tabbatar da shi a matsayin halittaccen gwamnatin jihar Sokoto kuma sannan bayan haka dadin dadi ma kuma uwar jam'iyyar PDP da gwamnonin da suka haɗu suka tattauna suka tabbatar da shi a matsayin shine chairman na gwamnonin Najeriya gaba daya a ƙarƙashin tutar jam'iyyar PDP to wannan nadi da suka tabbatar mana da shi to mu mutane ba su fahimta ba amma mu abin da muka fahimta sun tabbatar da shi na matsayin dan takarar ma shugaban kasa kuma shugaban kasa da yaddar Allah
anya da mazafa a gaban sa indai a cikin wannan jam'iyyar ce ta PDP
to ai an taba gubzawa da shi an gani in banda Atiku ya dan yi abin da yi kaga shi zo na biyu kuma kaga duk kasan da sunan suka fito takara
akwai fasira biyu kwankwaso
sai biyu kwankwaso dan Musa muna nan in Allah shi ba takara muna tare shi ai dan PDP amma muna fatan dai Allah ya ba mu yanzu da tambuwa domin shi ne namu shi muka dauko talan sa kuma shi muke haramun fasa domin shi zai iya fitar da mu daga cikin wannan halin da muke ciki
Rabi Musa kwankwaso dan jihar Kano ne kai ma dan jihar Kano ne amma me yasa zaka tsallake jihar Kano kuma ka tafi jihar Sokoto
gaskiya ita siyasa fahimta ce ni na fahimci Aminu Zulu Tambuwal mutum ne mai son kishin talaka mai son ci gaban talaka mai kyautata talaka wanda yi abubuwan da yi a Sokoto wanda dole ai alfahari da shi duk ba wannan ba
shi Aminu Waziri Tambuwal din shine yace da kai zai fito takara 2023
ya fito takara 2019 muna fatan kuma yanzu muna kira a gare shi fito mana takara 2023 domin insha Allah da biya wannan karatu zan fresh da domin an gaji da jin APC PDP ake yi ita za a yi kuma ita muke yi yanzu sakamakon abubuwan da yi a Sokoto na alkhairi shine muke ganin cewa in yazo ya dora a Najeriya to za mu samu tudun mutum tsira zan baka misali a nan jihar Kano za ka cewa duk mutum da ya kalubalance aka abin da ya faɗa kan tambuwa to izaga cikin birnin Kano da birni da kauye ko ina yake waya gani ya dauko min almaji duk waya daya ba Sokoto ko mace ko namiji ni zan mai kyauta saboda ba za ka samu ba duk an mai da su gida an taimake su da jari suna sirawo insha Allah alhamdulillah
anya ko kai zagayen kuturin Kano a makarantun tsangayu kaga babu irin wannan
almaji kai ma na baka dama ka je kai zan samu kuɗi in je ka san Sokoto daya almaji duk ko mace ko namiji na faɗa kan titi a cikin birnin Kano ka zo zan mai kyauta babu shi saboda bai an kyautata rayuwar su saboda haka wannan abubuwan da yake faruwa shi yasa muke son a nan jihar Kano Allah subhanahu wataala muna ta addu'a Allah ya kawo mana jagora na gari malami sahihi musanin Allah mai addini mai tarbiya malam Ibrahim Kale muke fatan Allah ya kawo zama gwamnati jihar Kano domin iso ya fitaccewa annan mutanen da ke dora mana gwamnati akan tarbiya ta gaskiya
dan bala ko kuwa jili kenan daga jam'iyyar PDP daga kuma za mu yi walanke luwa mu kuma sauka a nan jihar Kano inda muka jiyo gwamnatin jihar Kano karkashin gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje wacce ta fitar da naira miliyan 4000 da doriya domin ci gaba da ayyuka a fadin jihar nan kwamishinan yaɗa labarai malam Muhammad Garba shine ya sanar da hakan yayin ganawa da manema labarai a Litinin din nan inda ya ce majalisar zartarwa ta amince da fitar da sama da naira miliyan 4000 domin ci gaba da manyan ayyuka a fadin wannan jihar malam Muhammad Garba ya kuma ce mafi yawancin kuɗaɗen za a kashe su ne wajen samar da ingantaccen ruwan sha da kuma ƙarasa ginin asibitin kafin bayyaki da ke karamar hukumar Kiru sai kuma harkar tallafawa mata akalla 1,500 haka kuma ciki akwai tallafawa makarantun kwana na mata da kuma wasu ƙarin aikace-aikace da gwamnatin ta ce za ta aiwatar ciki kuwa har da gyaran makarantar sakandare ta garin Sakarma da ke karamar hukumar Kiru karamar hukumar da suka dade suna kokawa kan rashin samun ayyuka daga gwamnati hakan da yana zuwa ne a lokacin da gwamnatin Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ke bayyana cewa nasarar da jam'iyyar APC ta samu a zaben cike gurbi da aka kammala a wasu kananan hukumomin wannan jiha na matsayin alama da ke nuna cewa an yi wa tsohon gwamnati Dr. Rabi Musa Kwankwaso ritaya ta siyasa. A cewar Ganduje, nasarar da ya samu a kotun koli ta sake tabbatarwa cewa Sanata Rabi Musa Kwankwaso ya yi ritaya daga siyasa domin ba shi da kowa da ke rike da wani mukami a wannan lokaci. To sai tun bayan fitar waɗannan kalamai ne wasu cikin magoya bayan jam'iyyar PDP musamman matsakin Kwankwasiya ke kallon wancan batu na ritaya da lamba ɗayan ya furta a matsayin abin mamaki da za a ce irin waɗannan kalamai sun fito daga bakin gwamnati duba da cewa idan haka tuna baya Kwankwasiya ce mafari a lafazin Bashir Sanata sakataren kungiyar nan ta Kwankwaso kawai.
Na cika da mamaki da naji lamba ɗaya yana fadin cewar zai yi wa jagora ritaya. Kar ya sani cewar fa duk dan adam baya manta musumi domin an ce tushiya musumin dawa kuma yaro baya taba girmewa iyayensa. Wanda ya riga ka kwanciya zai riga ka tashi dan haka jagora yayi tasa yayi ta mai karamin karfi. Magana ake ta din Najeriya da duk duniya baki ɗaya domin jagora tun ya wuce shafin Kano yayi wa Kano shal ya gama wa Kano dukkanin abin arziki. Shi yake bin mu bashi mu kanawa mu kuma kullun muna shirin mu saka mai alkhairi da alkhairi don mu ba butulaye bane ba ko mu ba ciki bane masu manta kyautar jiya. Hakan yasa Kanawa suka yi dariƙar Kwankwasiya shiga sojan Badakkari ko muna so mu gaya masa ba jagora ba ba excellency Abba Gida Gida ni Bashir Sanata yau in jagora zai daga ni ya tsaida ni takarar gwamna mu buga zabe ni da shi na san sai na kayar da lamba daya.
To anya ba za a yi cewa wancan kalaman na lamba ɗayan suna kan hanya ba ganin cewa gashi jam'iyyar ta ku kullun manyan mutane sai fita suke suna barin jam'iyyar.
Magana muke maka ta ɗan dangole ba maganar mota ba fasinja ba. Magana muke maka ta wanda ya ce ta da kai wanda yake da jama'a wanda in ya ce ai za ai amma ba wanda kawai zai zo ya zama da cewa ya amfana ba shi da amfani ba
wani ma za ka ce kusa ba su da amfani
ne yawa daga cikin su wani ma an ka kira shi da political liability ba kai ƙarya ba saboda wani ma shi zai zama to mana wake ɗaya bata gari amma ba za mu faɗa haka bane a baya saboda rakawa ake tunda ita siyasa koda ka san mutum ba shi da amfani kakan lallaba shi ka bi shi a haka saboda a zo lokacin da zai nuna wa duniya true color din sai nuna wa duniya cewar shi fa ga tsarin sa na cin ana ko yaudara da aka Kwankwasiya ake PDP ake a Kano kuma Kwankwaso shine mai Kano da Kanawa domin wanda ya abin arziki shi Kanawa suke bi.
Gwamnatin jihar Kano sai ya tsaya zuwa bata aiwatar da abin da talaka zai gani a ƙasa ba kenan.
To ina kudin yake ma bare roman sa
gashi nan ana gani
har yau in za a je a saka akwata karmar hukumar dawakin tofa wallahi alazim in dai zabe za a yi na Allah da Annabi na gaskiya to na san cewar jagora su ya ci karmar hukumar dawakin tofa
da ana ganin ma shi jagoran naka ba ya cin akwatin maza ba sama balantana har ya tsallaka da to fight wannan
abu. Wannan abu kake faɗa ai a jam'iyyar ABC kenan lokacin da suka shake demokradiya suka yi mata kisan kunkurin bala. To jagora an za a yi zabe sau 100 ba wai sai ya tsaya ko ya tsaye da excellency Abba Kabir Yusuf. A'a ni Bashir Sanata a tsaye da ni takara. Wallahi sai na kawo Kano indai a Kwankwasiya ne.
To sai dai Bashir Sanata na bayyana hakan ne a gabar da shi kuma Musa Danzariya na jam'iyyar APC ya leko wannan fili yana bayyana cewa yanzu haka fa waccan ritaya ta siyasa na shirin tabbata musamman ma ta hannun commissioner raya karkara honorable Musa Iliyasu Kwankwaso.
Wannan abin ai ba ne kuma wannan ya samu asalin sa kuma kuma rubu commissioner Dr. Musa Iliyasu Kwankwaso domin kamar yadda mai girma gwamna bayyana cewa yayi masa ritaya siyasa to amma ba zai hana wannan duk da an masa ritaya ba kuma mun ga shawara mu ba ma dugu shawara. Shawara na ita ce duba da yanayi na gaina ta zai cin jihohi ana sabunta fuska tsakanin gwamnoni wannan abu ne mai kyau daman shi ko babu komai tsohon gwamna ne kuma tsohon sanata ne kuma tsohon dan takarar shugaban kasa ne amma dai shawara ga Maduguri shine wannan team din da ka basu wanda tunda babu abin yi a yanzu a siyasance tunda dai zabe dai mai girma gwamna tabbata me zai ana har ka hadawa da su ana tafiya ko babu komai kai in an je wajen wani gwamna kimanka da darajarka ba za a dau wani abu a baka ba domin kai ma ka bayar duk abin da za a baka amma dai saboda radiyar siyasa a rika diban waɗannan team din da aka rage waɗanda suke tare da kai irin shi tsohon fadadan mataimakin gwamna da sauransu wanda tun daga kasa kasa a rika yawo da su wannan ya Allah ta sa in gwamna ya gansu ya ce ga ko na mai asha domin an taimake su amma ba zai yi a zauna a siyasance ba ci ba as kuma kullun ana maganar madugu madugu ba
anya ko mai sauraro zai yadda kai a ce wai an kai Kwankwasiya makabartar siyasa duba da cewa yanzu ma Kwankwasiya foundation din nan take karo habaka sun tura dalibai har zuwa wasu kasashe.
To ai kai ka san wannan gidauniya
jihar Kano ma za ta san
kai dai da ka san ta ka faɗa ni abin da ya kawo ni shine in ba da shawara ko madugu gaskiya ne tunda dan ya je wajen gwamnati da suke kai wannan ba za ka ce komai ba amma dai magana ita ce waɗanda suke bin shi suke wahala kamar yanda mai girma gwamnati tabbatar da an masa ritaya a siyasa gaskiya ne kuma wannan commissioner shi wannan to amma dai shawara ita ce mabiyansa irin flogansa ya rika tafiya da su ko babu komai aka je aka gabatar da su aka gaisa ni na imani kamar da ke dan siyasa na san an je yawon office da mu irin wannan akan ce ga wannan azaba mai in an bar shi na san ba zai amfana shi domin ya fi karfin duk abin da za a bayar
saboda saboda yana da magoya baya a kowace jaha kenan shi yasa ba ma sai ya tafi da nan ba na can ma sun ishe shi
a'a to ai waɗanda suke ne nisa ai su kawai labarin suke ji ga mutanen da suke karban gashi
ai suna zuwa su tarbe shi
ai tarba daban ga waɗanda suke karban gashi a siyasance suke karban abubuwa ne daban-daban na rasa gwamnati in ya tafi da su aka ji aka gaisa da mai girma gwamna shi ya shiga cikin sirrin su amma in za a tafi aka tawo mai girma gwamna ya tawo zai yi rakiya kamar yadda ake har ya ce zai buɗe mota in ya waiga ya ga waɗannan mabiya zai ce ah ga wannan azumi ai baba dugu aka wasu aka ba kaga an ce baki su ko ba komai aka zo sai ga an yi wani babban kulli an kasa yanda kowa zai samu
Musa dan Zariya kenan hadimi a gidan commissioner Raya Karkara honorable Musa Elias Pankos da yake wannan layi shine batun da yake shan cece kuce na siyasa hakan ta sanya muka jiyo Hajiya Ayin Jafaru Fage mai lakabin jagabar yaba jan mayafi na amana wacce ta shigo tana mai wasu irin kalamai ga gwamnatin jihar Kano
muna godewa Allah subhanahu wata'ala da lokaci mai girma engineer Abba Kabir Yusuf ya ci zabe a Kano an tabbatar Abba ne ya ci zabe a Kano aka tafi kotu na daya aka je ta biyu aka je ta uku aka ce ba mu bane an ba wa wannan gwamnati ne ci a yanzu ita ta ci zabe muka ce to mun karbi kaddara
mai sauraro sai ya ce ai wannan batu ya riga ya wuce an rufe wannan babu ku fuskanci kalubalen da ke cikin jam'iyyar ku ta PDP ba afka gwamnati ba
idan gwamnati ta afka wa mai girma engineer Dr. Rabi Musa Kwankwaso ubangidanta wanda ya dinka wa gwamnatin gaba daya babban riga da yar ciki da wando na jiyo ka auji ciranci kana wani sirrin bahani na siyasa wallahi tallahi ka kiyaye mu ko zamu zo mu farje takalmin siyasa zamu takale da siyasa mu da kai kai sakai wani misali da shekarau ka ce wai yayi so biyu abinda nake so in tabbatar maka idan Allah yace mutum zai zama wani abu sai ya ga masoyan da ya mayar mutane sun dawo a makiya to wannan daukakar idan ta taso ba a san inda za ta saje ba audi ciranci duk abinda ka faɗa ba mai mamaki ba muna jiran abinda yafi wannan daga wannan bangaren wannan gwamnati saboda haka kana cewa za kai mana retire a siyasa wallahi alazim mu za mu yi muku retire a siyasa
shi kashi kan siyasar takun ne ba ta tabbata ba
yanzu ba mun musu ritaya a siyasa in an isa su fito rali mu da su mun mu fito za a ce san barka su kuma in sun fito za a ce sabanin san barka
su ne fuske da gwamnati ba
mu kuma muke da Allah muke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mu muka ci zabe a jahar Kano kuma za mu kuma ci zabe a jahar Kano da izinin Allah kuma nagode wa Allah gwamnan Butulaye ka tunna baka taba cin zabe ba a rayuwa ta duniya sai zaben da mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso ikiyo maka kai dai yanzu da Qur'ani muka baka wanda ka saba bugun gwani na dudu karen tse tsakaninka da Allah kace za kai abu tsakaninka da Allah
wasu yake ganin cewa kamar ita waccan siyasar da yake cewa ya riga mai tayi siyasar ce ta tabbata akan jagoran naku ganin cewa gashi shugaban jam'iyyar PDP ma ya fita dungurun gun
to ai da zai magana da tayi siyasa sai a bar mu mu yi mu da su kuma muna godewa Allah subhanahu wata'ala ko yanzu za a sake sa akwati 2023 da izinin Allah alfarman Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba sai an wahala campaign ba abinda talaka suke so shi za a ba su mai girma engineer Abba Kabir Yusuf Ramadanan gwamna sallama alheri a gidan kowa wanda yake dan san barka ba sabanin san barka ban Allah ya shine gwamna 2023 zamu tara daga inda muka tsaya zamu dora
Hajiya Ayin Jafaru Fage kenan jagabar yaba jan mayafi na amana a jam'iyyar PDP to sai dai shi kuwa a nasa bangaren Rabiu Eme ya ka sai na jam'iyyar APC kuma ma'ajin kungiyar ta APC Media Forum ya shigo wannan fili ne yana mai jinjina wa gwamnatin Kano bisa yadda yace gwamna Abdullahi Umar Ganduje na dora ƙwarya a gurbinta musamman ma kan shugaban hukumar Kanuf da na jihar Kano
wanda yake jarimi ne haziki ne mutumin kirki wanda a baya a wannan office zaka ga file sai kwanaki barkatai ba a kula da shi ba amma zuwan wannan bawan Allah jarimi ya tsaya tsayin daka file baya wuce awa 24 an yi treating din sa an tura shi inda ya dace sannan wannan bawan Allah ya kawo tsaftan ma'aikata a baya zaka ga mutum sai kai karfe 10 zuwa karfe 11 bai zo office ba amma zuwan wannan bawan Allah karfe 7 ma'aikaci ya je office kuma a wannan ma'aikata ana aikace da ya dace idan ka duba cikin biranen mu zaka ga da alungunan mu zaka ga masu karfi su ne wa talakafin karfi su shiga lunguna su yi gine-gine akan kwata ko su tare hanyoyi wannan bawan Allah jarimi yace ba za ta sa uwa domin wannan hanyoyi na ruwa idan aka yi damuna ruwa iya koma gidan talakawa yana cutar da su
ai ana zargin cewa gwamnatin jihar Kano tana wasu yanke-yanke ita kuma hukumar Kano da tana kallo bata ce komai ba
wato wannan abu da kake faɗa naji dadin sa domin idan ka duba irin wajejen su badalolin nan namu zaka ga da waje ne matattarar mutane waɗanda suke bata gari zaka ga waje ne idan mutane suka je suka yi kwaci nan ne dandalin su nan ne dandali na shayi mai girma gona yace ba za ta sa uba ya shiga lungu da sako irin waɗannan gurare aka yi abin da ya dace a wannan guri yanzu idan ka duba jihar Kano lami lafiya muke zaune
Rabiu Eme Yaka sai kenan majin kungiyar nan ta APC Media Forum a jam'iyyar APC a babayan nan dai mun jiyo yadda gwamnatin jihar Kano ta kudiri aniyar bayar da ilimi kyauta kuma dole ga daliban primary da kuma na secondary a fadin wannan jiha to sai dai ana ganin wannan batu yana shirin barin baya da kura musamman mata yadda gwamnati ya buƙaci majalisar dokokin jihar Kano kanta sa hane masa cewa wasu kudade har naira miliyan 1015 domin tabbatar da wancan tsari na ilimi kyauta kuma dole
tuni dai gwamnatin Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya kaddamar da wannan tsari har ma ya raba kayayyaki ga irin waɗannan makarantu da za su ci wannan moriya
wannan biki ne na raba kayayyakin koyarwa a makarantun mu kamar yadda kuka sani mun mai da ilimi kyauta mun mai da ilimi dole daga matakin primary school zuwa matakin secondary school wannan ya hada hada ilimin mata babu shakka tunda ya zama kyauta kudi da ake karba a hannun iyayen yara gwamnatin jihar Kano ta soke wannan sannan gwamnatin jihar Kano kuma kowane wata tana ba da irin waɗannan kuɗaɗe domin a gudanar da waɗannan makarantu kamar yadda ya kamata sannan mun ɗau alƙalma na makarantu da irin yanayin da wannan makarantu suke makarantu da suka lalace mun riga mun ɗau waɗannan alƙalma makarantu da suke buƙatar ƙarin ajujuwa saboda yawan yara mun riga mun ɗau waɗannan alƙalma mun ɗau alƙalman yawan ɗalibai da muke da su a makaranta mun ɗau yawan alƙalman ɗalibai ko kuma yara wanda ba sa zuwa makaranta muna da wannan alƙalma da sunayensu da shekarunsu da garuruwansu da sunan iyayensu ko masu rike su da ma lambar wayar iyayensu wannan alƙalma suna nan kuma nan gaba kaɗan za mu tura waɗannan yara cikin makarantu ko makarantun da suke kusa da su ko kuma makarantu na musamman da muka gina domin mu kai waɗannan yara muna da alƙaluma a kan makarantun allo da muke da su da makarantun tsangaya mun fara ba da taimako a waɗannan makarantu na tsangaya za mu kammala samun wannan alƙaluma domin tanadin taimako da za a yi wa makarantun allo domin a tabbata cewa yaranmu sun koyi karatu na addinin musulunci kuma sun koyi karatu na zamani domin su samu sana'a yadda karatu zai musu amfani sosai da sosai
Dr. Abdullahi Umar Ganduje kenan gwamnatin Kano.
Tun a baya dai wasu cikin masu kallon yadda tsarin gwamnatin ke wakana, musamman ma ƴan jam'iyyar Hamayya sun yi ta maganganu kan yadda suke kallon gazawar gwamnatin kan wancan tsari, inda suke bayyana cewa gwamnatin da ma can bata shirya ba. Wannan dai yana fitowa ne a lafazin tsohon sanatan Kano ta tsakiya Injiniya Rabi Musa Kwankos.
Mun gama aiki abinda ake nema dalar Amurka miliyan 43, haka muka basu account. Dalar Amurka miliyan 40 da uku ba fara ba munara miliyan naira ba cash amma mutanen nan yanzu muna jira mu dai bamu ga wutar ba kuma na tabbata ba an kaje account din ba za ka kuɗi kwanan nan muke ji ana za a ranto biliyan 15 za a ilimi kyauta ya zaka ilmantar da mutum ka ciwo masa bashin biliyan 15 sannan ka tawo kyauta ne kuma mutanen nan duk inda suka zaga su gani suke yi fa mutan karan duk da kau da kai da ake musu mutane da an ga su ko ina in ka tambaye su me za ku yi da kuɗi me amfanin su a gurin ku mutanen da yawa daga cikin su kadai rage su 80 kai shekara 80 sukari ma an ka sha ji zai gaza ci sai ka dinka tambayar jikokin ka madaci ne wannan ko baka san ko me kake ji amma sai suke yi ta tara kuɗi kuɗin da ba a buƙatar su wannan almajirin da suke yawo da koko dan abin da suke so ka gina musu makaranta da dan littattafan su da kujerun su da malaman zaka je kai musu malamai sun samu aikin yi yara sun shiga makaranta za a so littattafai a kasuwa za a so pencil za tattalin arzikin kasa ita zaka muna ziba su ne yau so suke yi ƴaƴanka su zo su yi musu bauta ƴaƴan su zo su yi musu bauta suka samu dama sannan sai ka zo ka ce a ai yanzu babu wanda zai sake zama wani abu kudaden da zaka biya makaranta irin na jam din nan irin na leko din nan irin na waye din na waye ba sa so su ci ba wanda zaka ba yaran shi ba sa so su ci ka ba kuma wannan abun bace ransa shine akwai abin da zaka yi yau kamar ka je ka samu wani guri ka kakkasa a shana in dai ta kama ta so mace yau sai gobe zaka ga aikin ta irin nan za ka gidi to ba haka ilimi yake ba shi ilimi ran da ka shuka tsiyar ba ran nan za ka ga tsiyar sa ba
Tsohon gwamnan Kano kenan Injiniya Rabi Musa Kwankos.
Gendala, ba shiga birni ba.
To baki dai kuma da wannan National Hangen Dala na wannan lokaci ya kammala. A madadin Ahmad Rabiu Jain da kuma Abdulkadir Yusuf Gorzo. Sai kuma Khadija Rabiu Indabawa. Muzammil Ibrahim Yaka sai nake cewa wassalamu alaikum.